الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جهل علم دوك كيد يبام يكون هدوة أدرس من رمضان مبارك أيومنا لأن شاء أكو جوانت رمضان شيك على دوك لديك دولة 40 دبقوي أجر منذ صلى الله عليه وسلم وندي دات لبيو جوانت أكو دوك بيولة 20 دا شدة لوكة إن شاء الله أظهر شاء بيولة منت 20 دبير لا أسر كرفي هدو صلى منت يقوم شاء تقص magariba karfe 6:17 isha'i karfe 7:28 sannan alfijir karfe 5:13 gobe zai rage minti 1 ya zama 5:12 fitowar rana kuma karfe 6:22 na muna bayani a darasin da ya gabata akan abin da ya shafi afatul lisan. A yau muna so mu yi amfani da wannan dama wajen tunatar da mu nauyin da ke kanmu duka, wanda ba zai sauka ba har gamuwa da Allah. Shine wasiyan da Allah madaukaki ya yi mana game da iyaye biyu. Sanin mu ne Allah maɗaukakin sarki ya haɗa wato bauta masa da kaɗaici, ya ajiye shi kusa da wato biyayya ga iyaye. Malamai suka ce wannan yana nuna mana wato azamar biyayya ga iyaye da matsayinsa a cikin addini, kamar yadda Allah maɗaukaki ya nemi bayansa su gode masa godiya ta bauta, sannan kuma su gode wa iyayensu. Madaukakin sarki ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana, ku bauta wa Allah da kadaici kada ku yi masa tarayya, sannan iyaye biyu ku kyautata musu. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa yuridu birral bihima ma'al afi wa linil janib, kyautata wa iyayen nan a yi musu biyayya tare da tausaya musu, da kuma wato mutum ya tattara sassanansa ya zai mana da laushi wajen mu'amala da su. Kar ya kausasa musu, sannan kuma hatta wajen kallo kar ya zira musu ido haka yana kallo, ya zama yana da girmamawa gare su. Wala yarfa'u sautahu alayhima, kar ya daga muryarsa akan muryar iyayensa. Bal yakunu bayna yadayhima mithlu al-'abdi bayna yaday sayyidi tadalludan lahuma, a mutum ya zamanto gaban iyayensa biyu kamar wato bawa ne gaban sarkinsa don kaskantar da kai gare su. Madaukakin sarki yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ubangijinku Allah yayi umarni kada abotawa kowa sai shi subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa bil walidaini ihsana, iyaye biyu ku kyautata musu. A zaman da kuke imma ya bulughanna inda sarki bar, ko da a ce zai wato zai riski girma ɗaya daga cikin su, ahaduhuma ɗayan su au kilahuma, ko dukkan su shekaru na girma ya same su, ya kai ga jikinsu ya yi rauni ko hankalinsu ya yi rauni, to a wannan lokacin a zamanka na ɗa za ka ji abin da ba shi kake so ba, ko za ka ga abin da ba shi kake so ba. Sai Allah ya ce fala taqul lahuma uftin, to kada ka ce musu uftin. Uftin kalma ce ta nuna tadajjur, kalma ce da take nuna baka gamsu da abin da suka yi ba, kamar ka ce kash ko ka ce a'a, to kar ka yi musu haka. Wala tanharhuma, kuma kada ka yi musu tsawa عند كيك مجانا دسو وقل لهما قولا كريما كجاء مس مجانا مي درجة وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وكسر صوت الدا كتتر سسننك جناح الذل وتوفق فكينا كسكنشي نسو كد كي سبو لتوسع مس معنا كتتر سسننك كزما كان على لوش معاملة da zama tare da su sannan kuma ka dinga cewa wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka dinga addu'a kana rabbir hamhuma ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni ina yaro sai ka duba ka gani kayfa yarbutu as-siyaq al-qur'ani birra al-walidain bi ibadati Allah ya siyakin al-qur'ani ya hada bin Allah madaukaki wato wajen kadaita shi da kuma biyayya ga iyaye wannan fa ilanan li qimati hadha albirr inda Allah saboda shi la ake a sanar da mu girman wannan biyayya a wajen Allah wa bi hadhihi al-ibarati an-nadiyya wa suwar al-muhya wato wannan ibara salo na magana mai kyau mai dadi da wannan sura da Allah madaukake yake isar mana da wannan sako wato Qur'ani yana nuna mana zamantakewa tare da iyaye zai kasance ne tare da zuciya mai sanyi da gaskantar da kai da biyayya gare su wanda wato ƴaƴa za su inga boye duk wani abin da sun san cewa an sun bayyana zai bakantawa iyaye ko zai tada hankalin su da kuma himmatuwa da dukkan abin da su suke so shine Allah ce wahid dhahma janah adh-dhull min ar-rahma wannan ibara ce da take nuna wato kauna gare su da tausayawa gare su da kuma nisantar duk abin da zai tayar musu da hankali ka sassauta da kanka ka saukar da kanka ka tattara sassaninka in zaka zo na a gaban su in zaka tashi a gaban su kar ya zama kamar ta yadda kake zama a gidanka kai kade ko gaban iyalinka ko yaranka zama a wajen su ya zama daban da irin zama da zaka yi a wasu wurare wayannan fa su ne iyayenka guda biyu kam asaraka bishahawati ala nafs sau da yawa sun fifita ka wato kan abin da suke so don kai ka samu walaghita anhuma sara fi habsin wato inda a ce zaka fako zaka je wani waje kamar ka ce an daure su ne kamar an rike su ne wato duk tsawon lokaci hankalin su na tare da kai sun kiyaye wato sun kula da kai tsawon lokaci suka baka wannan reno har ka zama mutum ga dinga cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni ina karami suka tausaya ne kam lailatan sahara ma'aka ila alfajri sau da yawa iyaye sun waye gari tare da kai har zuwa alfijir a halin da wato kana cikin wani yanayi na damuwa suna lallashinka suna kula da kai saboda kauna da tausaya maka fa idza maritta ajra dam'an wato inda za su yi rashin lafiya sai ka ga har suna zubar da hawaye saboda tausaya maka wannan hawayen wato ba ya gudu ne haka kawai ba illa saboda matsayinka a cikin zukatansu da yadda suke jin zafin abin da yake samun ka saboda haka ka dinga cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira suna tsabtace ka a halin najasarka suna son ruwan zuwarka wato da a ce wani abu zai same ka to za su gwammace a ce abin nan yana tare da su ne ba kai ba duk wani zafi suna iya hadiya don kai ka ji dadi to saboda haka kai musu biyayya ka inga cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira qala rajul li umar ibn khattab innani wani mutum ne yake ga wato umar ibn khattab yace innali umman balaga min halkibar ina da yatima girma ya same ta annaha la taqdi hajataha illa wa dhahri laha matiya ba ta iya wani bukatanta na zuwa nan ko can sai face bayana ya zama mata wato abin hawa, ma'ana zai dauke ta daga nan zuwa can, daga can zuwa can. Sai ya ce fa hala addaitu haqqaha, shin na sauke hakkinta? Kala Umar yake cewa la baka sauke hakkinta ba. Li'annaha kanat tas'u bika dhalika wa hiya tatamanna baqa'a, ita lokacin da take maka haka tana goyonka ta wanke ka ta yi wannan, tana fatan ka rayu ka zama wani abu. Wa anta taf'aluhu wa tatamanna firaqa, kai kana mata wannan dawainiyan, kana neman ka rabu da ita, kana neman a ce ta rasu ka samu hutu. Amma ita lokacin da take wannan dawainiyan, burinta ka rayu ka zama mutum, shi yasa take maka wannan. Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ya ga wani mutumin Yaman yana tawafi da gatumarsa a bayansa, sai yake cewa wato shi mutumin yana cewa ni na zamanto mata wato raƙuminta horarre, inda wa'incan raƙuma suna firgita su rikita masu shi, ni ba zan yi haka ba. To da irin wannan yabo da yake yi da wake da yake yi, yana cewa hamaltu aktsara mimma hamalat, wato na ɗauke ta a baya na fiye da yadda ita ta ɗauke ni. Fa hal tara jazaituha ya ibn Umar, shin kana ganin ya ibn Umar na saka mata ɗawainiyan da ta yi min? Ibn Umar ya ce la wala bi zafra wahida, a'a ko da zafin naƙuda guda baka iya saukewa ba. Na'am wallahi law qadal abna'u ma baqiya min al-umri fi khidmati al-abawain ma addau haqqahuma, da ƴaƴa sun zauna tsawon rayuwarsu wajen biyayya ga iyaye, ba su iya sauke haƙƙin iyaye din nan ba. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yajizi waladun walida, da ba zai saka wa mahaifinsa ba, illa an yajidahu mamlukan fa yashtariyahu fa yu'tiqa, sai dai in ya samu mahaifin bawa ne na wani, ya saye shi, ya ƴantar da shi, ya sama masa ƴanci a cikin bauta da ake masa. In ba haka ba, wato ba abin da za ka yi ka saka musu. Li ummika haqqun law alimta kabirun, wato gatumarka tana da haƙƙi mai yawa a kanka da ka sani yana da girma, wanda ta yi fama da kai da yawanka a gare ta, wato da yawa abin da kake din a gare ta wani abu ne kankani. Nawa cikin dare tana wato tashi daga bacci tana nuna damuwa, damuwarka ita ce damuwarta. Sannan kuma wajen haihuwa da a ce ka ga damuwan da take yi, wani irin fama ta yi yadda take yi wato lokacin naƙuda. Sau nawa take maka wanka kuma ta wanke kazantanka, kuma cinyanta shi ne ya zama gadonka, wurin kwanciyarka. Tana iya fansanka da duk abin da take yi da shi, hatta kanta a nononta take sha har ka zo ka zama wani abu. Sau nawa wato ita ta ji yunwa don kai ka bi wato ka koshi, tana buƙatan abu amma ta shayar da kai, saboda a lokacin shayarwar nan ita ma a jikinta yake fita, dole ta ji yunwa, amma bata damu ba, matuƙar kai za ka samu lafiya. Sannan kuma wato duk wani wanda yake mai hankali, wanda zai zo ya ce ya bar biyayya ga iyaye sai son zuciya, ko sai son abin da zuciyarsa ta riya masa, lalle wannan zuciyarsa ta makance, kuma basiransa ya rufe alhali, kuma idonsa a buɗe. Ka riƙe ta, ka kula da ita, sannan kuma a cikin addu'anta ka rabo ta, wato kai ga abin da gatumarka take maka addu'a mabukaci ne. Yayin da haka ya kasance halin iyaye mata wajen tarbiyyar ƴaƴa, shi yasa Allah maɗaukaki ya nemi bayi su saka musu, ko da ba duka ba, wani ɓangare wajen musu biyayya da kyautatawa. Ya ce wa husainal insana bi walidai, Allah maɗaukaki ya ce mun yi wa ɗan adam wasiyya da iyayensa biyu, ya yi musu biyayya. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin, gatumarsa ta ɗauki cikinsa, wato tana cikin rauni kan rauni. Kamar yadda a can Ahqab ya ce amalatu ummu kurhan wa wada'atu kurha, ɗaukan ciki ga ba daɗi, wajen haihuwa ba daɗi. Sai ya ce wato a wannan yanayin sai Allah ya ce wa fi saluhu fi hamain, wajen kuma ya yashi shekara biyu aka yi bayan haihuwa, aka shayar da shi har zuwa wannan lokacin. Sai Allah ya ce anishkur li wali walidayka ilayya al-masir, ka gode min kuma ka gode wa iyayenka, lalle makoma ku gare ni ne. Wani mutum ya zo zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya manzo Allah wani ne yafi cancanta in yi masa kyakkyawar abokanta, abota na yafi na kowa da gare shi. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ummuka gatumarka, sai ya ce kuma thumma man, to wace ce bayan gatumata? Qala ummuka, ya ce gatumarka. Qala thumma man, waye kuma? Qala ummuka, ya ce gatumarka. Qala man, sai ya ce waye kuma? Thumma qala ummuka, abuka, sannan na hudu shi ne abuka, mahaifinka. Wannan hadisi ya nuna mana an ambaci gatuma sau uku ba don komai ba, saboda girman ɗawainiya da ta yi na lokacin da ta ɗauke ka a ciki tsawon wata tara, ta zo ta haife ka da wahala, ta yi rene ka cikin shekara biyu kana shan nono, kuma bayan ta yaye kama baka kubuta ba daga hannunta, tana fama da kai wajen wato sa ka a hanya, koya maka ɗaure wando, koya maka sa riga, koya maka wanka, koya maka wanke kayanka, haka dai har ka zo ka zama kana iya kai wa kanka wasu abubuwa. Wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, ni ina so in je yaki, in je jihadi. Faqad ji'tu astashiru, na zo ne zan nemi shawararka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da gatuma? Sai ya ce eh, ina da gatuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falzamha, ka je ka lafi gatumarka. Fa innal jannata tahta rijlaiha, aljanna na karkashin kafafuwanta. Haka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa sahabbai, dakhaltu aljannata fa sami'tu qira'a, na shiga aljanna sai na ji kamar wani karatu. Sai na ce waye wannan? Fa qila, sai aka ce da ni Jariyatun bin Numan, Haritha bin Numan ne. Sai na ce haka biyayya take. Wa kana Haritha abarrun nasi li ummi, saboda ya fi mutane da yawa wajen biyayya ga jatumarsa. Annabi ya ji shi a aljanna yana karatu, sai ya ce haka biyayya take. Kaga wannan daraja ce ga wannan bawan Allah. Wasu daga iyaye wato suna kukan kaushin hali na ƴaƴansu da kuma butulcewa da ƴaƴa suke yi, amma hakikanin amari in ka duba sakayya ce na irin aikin da mutum ya aikata. Saboda haka faman barra walidaihi barrahu abna'u, duk wanda ya bi iyayensa to nashi ƴaƴan kuma za su yi masa biyayya. Amma waɗanda suke kukan ƴaƴansu ba sa biyayyan nan, da su tsaya su tuna shin ya suke lokacin da su ƙanana ne da iyayensu. Wa man aqqa walidaihi aqqahu abna'u, duk wanda ya butucewa iyayensa to ƴaƴansa za su butuce masa. Saboda haka mutum idan yana so wato ƴaƴansa su yi masa biyayya, to lalle ne ya zama mai biyayya ga iyayensa shi ma. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce barru aba'akum tabarrukum abna'ukum, ku yi wa iyayenku biyayya, ƴaƴanku za su yi muku biyayya. Ka duba wato Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da wato yake magana da mahaifinsa, ka duba irin ladabin da ya yi tare da baban nan yana kan shirka, yana so ma Annabi Ibrahim ya bar abin da yake na tauhidi. Sai anan Ibrahim ya ce salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, amincin Allah shi tabbata a gare ka, da sannu zan nema maka gafara a wajen Allah, domin Allah mai jina ne, masoyina ne, in na roke shi zai ansa min. Sakayya ta kasance kamar yadda abu ya faru, razaqahullahu waladan saliha, tunda bai zagi mahaifinsa ba, bai faɗa da shi ba don yana kan shirka, hatta ma da zai tafi ya bar shi din ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka, zan nema maka gafara a wajen Allah. Sai ga Allah ya bashi ɗa, wato salihi shine Isma'il alaihi salam. Allah ya bashi wannan ɗan, kuma ya sa shi ma ya zama annabi, kuma ya zama shi ma baban wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka duba lokacin da annabi Ibrahim ya umarci ɗansa, yake cewa yake ba wa ɗan labari, yana cewa ni na gani a mafarki ina yankanka, kaga da wani dani zai butulce. Da Ibrahim shi ma ya butulcewa na shi mahaifin da an butulce masa, amma saboda biyayyan da yayi sai ɗaya masa biyayya, yace ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ya baba aikata abin da aka umarce ka, insha Allah za ka tadda ni ina mai hakuri. To wannan wato lalle idan muna so ɗan musulmana biyayya, to mu ma mu zama masu biyayya ga iyayenmu. In ba haka ba, mutum duk abin da ya gani to kare zargi kowa sai kanshi. Biyayya ga iyaye ba zai tsaya a rayuwa su kadai ba, hatta bayan mutuwarsu. Za a yi musu biyayya har zuwa ran da kai kuma za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin biyayyan da za a yi wa iyaye akwai addu'a lahuma wal istighfar, wato yi musu addu'a da kuma neman gafara. Wannan abu ne wanda yake wajen ɗa, wato ibada ce ka dinga yi musu addu'a, domin yadda ka yi musu haka Allah zai sa ka yi ma'ai maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa sun katse banda guda uku, a ciki sai ya ambaci awwaladin salihin ya da'u da, ko mutum ya bar ɗa salihi yana masa addu'a. To wannan yana nuna mutum ya zama yana da kokari wajen yi wa iyayensa addu'a. Akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ɗagawa wato mumini bayan mutuwarsa, wato za a ɗaga masa daraja. Sai mutum ya yi tambaya, ayu rab ayu shay'in hadi, sai ya ce Allah wannan kuma menene, sai ya ce da shi waladuka istaghfara lak, ɗanka ne ya nema maka gafara. Wannan daga Imam Ahmad ne da Bukhari cikin Adabul Mufrad. Abu na biyu da mutum zai wa iyayensa wato shine yin sadaka. Sadaka gare su, wato Allah ya isar musu da ladan, domin su za ka yi Allah ya isar musu. Wani ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace inna ummi tuwfiyat, wato yatimata Allah ya mata rasuwa. Sai ke cewa wato ayan fa'uha an atasaddaqa anha, shin zai yi amfani idan nayi sadaka domin ta? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kai sadaka. Kaga wannan ya nuna kenan ana wa iyaye sadaka bayan mutuwarsu, musamman kuma sadakan ɗa. Abi Usaid As-Sa'idi yake cewa yayin da muna zaune a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani mutum ya zo daga cikin Bani Salama, sai ya ce ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawayya shay'an abarruhuma ba'da mautihima, ya manzo Allah akwai wata biyayya ce da ta rage ga iyayena bayan sun mutu ma sun koma ga Allah? Qala na'am, annabi ya ce eh, kwarai kuwa akwai biyayya da za ka yi wa iyayenka bayan sun mutu. Sani bai ce as-salatu alaihima, wato yi musu addu'a, wa istighfar lahuma, ka nema musu gafara wajen Allah, wa infadhi ahdihima, da cika alƙawarinsu, in akwai wani alƙawarin da suka ɗauka ka cika, bin ba'dihima, bayansu. Wa silatu rahimi allati la tusaru illa bihima, da kuma zumunci da bai iya wato riskuwa sai da su, zumuncin da sai su ne suka je ko wa'inta ne suka zo daga zaran iyayen sun mutu. To abokin baba a kai masa ziyara, wani dangin baba a kai masa ziyara, abu haka wajen yatima kowanne ana musu ziyara, ana wato jaddada wato alaka tsakaninku da wa'annan wato manya da suka wanzu bayan rasuwan iyaye. Wannan yana daga cikin abin da wato addini ke karantar da mu, musamman wajen salar da zumunci. Idan mutum bai yi hankali ba, sai ka ji ya yanke zumuncin, don su suna manya ne, kai kuma karami ne, ta yadda in su ne za su tashi su zo wajen ka bai yi ma'ana ba, amma da yake kai ne karami, to ka dinga zuwa kana gaishe su, kuma suna ganin ka sai su tuna da mahaifinka ko suna da yatimarka, suna musu addu'a. Wa ikrami sadiqihima, da kuma girmama abokan iyaye. Idan an san cewa wannan abokin baba ne, wannan kawar mama ce, to idan aka gan su suna wani yanayi na bukatun taimako, a taimaka musu ko ba su nema ba. Kamar yadda ruwaya ta zo, Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya fita wato zuwa aikin haji, yana da jaki da yake hawa, sai gashi yana shirin tafiya, kawai sai ya ga wani mutum abokin babansa Umar radiyallahu anhu. Sai Umar bin Abdullahi bin Umar sai ya sauka daga kan jakinsa, ya baiwa wannan tsohon jakin, kuma ya sa masa rawaninsa ya rufe shi. Sai mutum ya kama tafiya, sai aka ce kai gaskiya ka kyautata wannan mutumin. Sai ya ce kun san wane ne shi? Ya ce ai wannan shine abokin babana Umar. To kaga abokin baba ai masa haka, ba zai taɓa mantawa ba wajen yi wa mahaifi addu'a. Saboda haka a kula da irin waɗannan janibai, na in akwai ƙawaye ko abokanai na mahaifi, to a yi ɗan tallafi gare su, a taimaka musu, a kasance cikin damuwarsu. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake son wato ya sadar da zumunci ga mahaifinsa a cikin kabarinsa, to ya yi sadar da zumunci ga 'yan uwa na mahaifinsa ɗin, dangi, abokane, ya kai musu ziyara. Wannan shine zai taimaka ya zamanto wato mutanen kabari sun samu lada na isa, wato na ziyara da ake wa abokansu ko wani danginsu. Hakan nan su ɗin ma a kabarinsu ɗin yana da kyau a dinga zuwa ana ziyartar kaburburansu, ana tsayawa a yi musu addu'a, a nema musu gafara a wajen Allah. Allah ya datar da mu, ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu ginin gaskiya.
Amin.
Na'am.
Da saka mala da alheri. Wala mu da ban hukun da dabi da ya ma iya insha Allah.
Amin.
Haka ma kana akwai tambayar ki son karanta wa malam.
Na'am.
Ne kuma na fukuna cewa assalamu alaikum malam, mutum ne yayi lalata da dabba, shin ya zai da ta ciki? Zai iya cin dabbar?
Wa dabba ajamiya ce, wato ita ba ta da laifi, sai dai kuma za ta zama a bar kyama, ba za a samu natsuwa ba. Saboda haka mutum ya rabu da ita, in a babin kyama ne sai dai a yanka a bai wa wasu su ci, wanda ba su san cewa abin ya faru ba, don wannan din ba zai haramtar da dabban ba. Amma in ka ce za ka ce shi ka yi barna, kuma shi ba mai hankali ba ne, balle a ce hukunci a hukun shi. To in ka ce za ka kashe dabban, ko ka je ka jefar da ita ko ka kona ta, to wanda ya yi din mai kai masa, shi wanda ya yi da dabbar mai kai masa, ka zartar da hukuncin Allah kan shi. To ba za ka, wanda ya yi da dabba, to dabbar ba ta zama haramun ba. Amma dai rai ba zai so ba. Wallahu a'lam.
Masha Allah. Wannan sai mai tambayar na gaba na cewa malam assalamu alaikum. Bayana shine yara idan suka rasu da suka rasu a wajen wara suka kasance a aljanna wajen uba ko uwa?
Yara in suka
rasu wara suka kasance a tsakanin wani guda biyu?
Yara suka rasu
a
aljanna?
Idan suka rasu anan, in aka tashi aljanna suna gudun waye, suna wajen uba ne ko uwa?
Duk za su kasance tare. Ba ka ce an tashi aljanna ba, Allah zai hada su. Duk mutumin da yake da mata ya rasu, ita ma ta rasu, a aljanna Allah zai hada su. ‘Ya’yan mu za a hada su. Waladina amanu wa tabi'atuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wa aladnahum min amalihim min shay. Saboda haka ‘ya’ya za su kasance tare da iyayensu. Amma idan iyayen addini daban ne, to ya aya za su kasance tare da iyayensu da suka shiga aljanna.
Na'am.
Duk wanda ya shiga aljanna ayan suna tare. Ka fahimce?
Na'am, na'am, na'am.
In baba ne ya shiga aljanna, ayan suka shiga suna tare. In dukkan su ne suka shiga suna tare.
Na'am.
Ba za a ce shikenan alaka ta yanke ba.
Na'am.
Alakar duniya aka yi, in kaga alaka ta yanke, to akwai bangaren da sun je wuta. Amma duk a cikin aljanna ne mutum yana tare da zuri'arsa. Ko abokane kamar za ka kasance tare da su, balle zuri'arka ko iyalanka da sauransu.
Na'am.
Na'am. Ko ni ne ban fahimci tambayar ba?
Haka ne malam.
To.
Na tauraro za a yabi gowa da lambar namu su ne 0-2-2-4-7-2-1-9. Na'am. Assalamu alaikum.
Alaikum.
Bismillah.
Malam, malam, ya.
Yana son ya ajiya wa mutane nan su maza zan mai hankali a kowa ta yanzu ka nuna mai gidanta. A yi kuma yake ɗauko su yanzu ka rabu suna gani ɗaya yau sama da shekara uku. Ya sana ƴaƴan su zagon uwansu baya sa uwansu baya haɗa su ko a waya. Wata kwata wai babu su babu isa. Haka idan azumi yanzu kun san na idan kun ɗauki ta aika wa ƴaƴan yin irin maman suka tafi. Kurin kari ake mai ɗaya ko su zama sun da ba a an sa a gidan ana kone su. Kari ɗaya suke a mai ba ta ƴaƴanta na sama da shekara uku. Ɗanta jaririya ɗanyen hannunta ma shekaran ta watanta bakwai da suka rabu mahaifiyar ta sa aka zo aka ɗauki ƴaƴan. Mai wata bakwai aka zo aka an sa aka kai musu.
To shikenan insha Allah.
Ba ba duk ko sai babu su babu su har abada ku kana ba su suna da ƙana masa da yayi.
Shikenan ba kuma insha Allah mana
zai bayani. Allah ya kara mana lafiya.
Amin amin.
Allah shi ya sauka na wa albarka.
Amin amin.
Allah
ya gida yayi. Amin shukran. Amin.
Wa
alaikum salam. السلام عليكم.
وعليكم.
بسم الله.
السلام عليكم انا مبشر بكم.
ما شاء الله تبارك الله.
لا اعرف لا شيء الا
انا مبشر. امين.
وبعد ذلك رجع هذا المسلم لكي تاتي
بس عزيزي كاتب هذا نعم. Mace ba ta azumi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum, bismillah. Maraba. Naam.
Arawa. Solo yin kan na sura ta da dairo. Yin kindu shi na ayye ne shi ya yi shi ya da shi ya yi shi ya shi.
Yiro aishin.
Kan ne ke tsara da har ya karmo shi shi ne shi tsara ya. To.
Kana ayyen.
Ni wani da raga.
Yo wazuro ne ni na niro credition. Ya.
Ni a kira gere ya. Ni ne na wazi ga da ai kirki ma ne ran dai tai.
Ya.
Dai na ma dai. Ande kraye do do da na ko kula ne kra wani ba. Ya patan ba rai.
Ya.
Ara wato mun ko ran ne ma ta dare. Ande ra ana mu da lokar mun dai lokar. Ina da su do.
Ngai.
Yanga
da ra. Ngala ala bana sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah. Wa alaikum salam.
Mara ina kan.
Marhaba lafiya.
Tambaya na shine wanda nake da shi ne ina ta sallan asuba kamar karfe 7:00 da rabi lokacin ma da shi muna cikin wannan ajiri mai albarka da shi kuma sai irin ne sai da kuretsuri da hausati kuma a wani hata yake kallo mun ga yayi shi na da yayi kuma da ne kan shi muna neman ajiya yaro na ga lafiya da cikiya Allah ya shi lafiya.
Amin. Wa amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bismillah.
Marhaba, lafiya. Marhaba,
bismillah, bismillah. Wa alaikum salam, muna jin kiba, bismillah. Lafiya kalau, bismillah.
آمين
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 بارك الله
آمين آمين يا بركة
آمين
إن شاء الله
آمين
آمين بارك الله
آمين
ما شاء الله
آمين ما شاء
الله
السلام عليكم لا سيادة الله بسم الله لا سيادة الله ميتا مبينك
azumin wancan din ne ba ku biya ba
na
azumin wancan wanda bai iya biya ba na cin ne ba ku biya ba kuma kike tambayan naku yana raye ne mai
shin yana raye
yana raye
yana
da
kuma ba ni ciya ta ce ya in da har gara ce bi azumin da yake yi
ba
bare ta ba abin da yake da yake da kike ciki
sai
ma ka kiyan
gwamnatin
sannan da kuma hajji wa yi musamman ya nuna mai sannan muna asirin musamman ya yi kafin wuce abu da shiri
tambayar mu ta farko ita ce wacce take tambaya akan raba yara da uwarsu ko uwayensu a cikin maza akwai wa'inda idan suka rabu da matar za su yanke alaƙar ƴaƴan da uwarsu bai yadda su je wajen uwarsu ba kuma uwar in ta so ta gan su ma ba za ta iya ganin su ba shi wai har abada ya yanke su to wannan mutumin albishirinsa daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zake hada ƴaƴa da uwarsu Allah zai raba yake raba ƴaƴa da uwarsu Allah zai raba shi da abin da yake so saboda haka in yace zai raba su to duk wani abin da yake so na alkhairi shi ma Allah zai raba shi uwa uba aljanna ƴaƴa ba na mutum ba hatta na dabba dabba tana da ƴaƴan da take shayarwa ko ɗanta da take shayarwa a wannan yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yanka wannan uwar saboda tausayawa ɗan zai zo ya jikkata bai iya cin abinci ba bai iya dogara da kansa ba sai aka zo aka yanka shi uwar wannan ba karamin hatsari bane dole mu yi hattara a akwai lokacin da annabi ya je gidan wani sahabi, sahabin nan ya dau wuka zai je yanka dabba, annabi ya ce kai kiyaye dabbar da take shayarwa, balle kuma mutum. Saboda haka raba ƴaƴa da wasu a ce har abada ba za su haɗu ba, wannan jahilci ne, adawa ce ta jahiliya. Ai matar da ka aure ta kuka rabu har da ƴaƴa tsakaninku, koma me ya faru ya kamata ka tausaya mata. Balle kuma ta je can ta yi zamanta, kai baka ce za ka mayar da ita ba, in kana da hali maka taimaka mata, sai dai a gidan wani miji take, kar ku ran taimaka mata kuma ya zama rigima tsakaninka da mijin. Don wani miji in ka taimaka wa matar da kuka rabu zai ce kana so ka fidda ita a gidan shi ne ka aura. To amma in ba irin wannan ake gudu ba, da ta fita gidanka ba ta da aure, to ta yi sai mata za ka yi, ka taimaka mata don wannan alkhairin da Allah ya sa ta zama sanadiyan zuwansu gare ka su ne ƴaƴa. Wacce take tambaya akan ana binta azumi, ko? To azumi mun sha bayanin mutumin da ake binsa azumi, idan bai samu ya biya ba har ajali ya same shi, to magada za su biya masa idan ya samu lokacin biyan tukun bai biya ba. Amma idan bai samu lokacin biya ba, to wannan ciyarwa za a yi, kamar yadda nassin Qur'ani ya nuna, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Don kuma yana raye ne amma ba zai iya ba, sai ya hakura inda tsammanin warkewa, in bana ba raba yi ba, bana ma ya saurara, in ya samu lafiya sai ya biya kadan kadan kadan. Amma in aka ce rashin lafiyan nan yana da wuyan warkewa, an fidda tsammanin waraka, to anan ciro za a yi a duk lokacin da masu azumi suka yi azumi. Wannan kuma yana cewa wanda yake cewa mai zuwa wajen wa'azi shi ba musulmi ba ne, yana ce masa shi arne ne ko shi kirdi ne, don yana zuwa wa'azin sunna. To anan wannan kawai wato za ka ɗauke shi bai san, shi bai san addinin ba ne, ya ɗauka abin da yake yin shi ne musulunci, shi ya sa yake maka haka, sai ka tausaya masa. Ba za ka ɗauke shi a yadda ya ɗauke ka ba, ka bi shi a hankali, in zai yiwu ya gane ya gane, in bai gane ba ya zo yana faɗa da abin bayan ma an gabatar da hujja ya gane, to wannan za ka kaurace masa. Amma don mutum ya ce maka kai kirdi ne, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wani ya ce da wani kafiri, to ɗayansu ne zai faɗa ciki. Amma idan yana da tawili, yana ganin abun haka ne, don yanzu mutane sun mayar da sunna ita ce bid'a, bid'a ita ce sunna. Abin da yake da asali daga annabi din, idan ka zo kai za a ce ka zo da sabon abu. Amma wannan na gargajiya kai za a ce to kai ne musulmin kirki, wasu suna da irin wannan fahimta. To hakuri za ka yi yau da gobe, ai da ba haka ba ne. Da wa ya isa ya ce zai yi aiki da sunna, ko zai yi ma buɗe baki ya yi kalma ta sunna, babu shi. Amma yau da gobe Allah ya sa mutane suna karatu, suna karatun fikihu, suna karatun hadisi, ga ana karatun Qur'ani da fassara, ana sauraro, ana fahimtar addini. Yanzu za ka ji in aka yi wa'azi mace matsalata na wani shekaru kaza ma, za su sai tambaya wani aurensu da mijin ma, a ce auren batacce ne, suna zaune shekaru aro aro, sai yanzu ne da suka ji wa'azi suka gane cewa shi abun nasu akwai kuskure, kaga ana samun gyara. Saboda haka hakuri za a yi. Da mun sani in mun je wa'azi, muna cikin wa'azi za a je a yanke wuta a bar mu cikin duhu, ko kuma a yanke igiyar lasfika ya zama murya baya isa, haka dai ko mu zo mu haɗa ko kuma mu tashi a hakan. Da in mun je gari wa'azi, ba za a bar yadda ma a yi wa'azin ba, an je an haɗa baki da 'yan sanda, an gaya wa 'yan sanda wa'innan fitina za su kawo, dan sanda kuma baya son fitina, sai a hana. Haka za a juya a dawo. An shayi, amma yau ana nema maka zo ka yi wa'azin, wannan yanzu sai dai kai ka ce ya yake ya yi maka yawa. Me yasa? Saboda Allah ya kawo fahimta, mutane suna fahimtar addini. To da hakuri za mu yi karantarwa, za mu yi, ba za mu yi hayaniya ba, wanda ya zage ka kyale shi ya tafi da zagin. Ai in baka cancanci zagin ba, zagin sa zai koma kanshi. Kai ka karantar da addini, duk wanda yake zagi to baya da abu mai kyawu da zai faɗa. Kamar yadda maliga yake faɗa, Jafar rahimahullah, ya ce mutum ya rasa aure da hadisan da zai magana sai ya koma zagi. a manta da su mu mai karatu mu karantar da ƴaƴanmu tauhidi da sunna da karanta da tafsiru da sanin girman na gaba da tausayawa na ƙasa a tafi a haka nasara tana ga wato wanda yake kan gaskiya yace wato tsayawa akwai wuya eh haka ne in ka duba magabata Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun zo masa wata rana suka ce ya rasulullahi kai mana addu'a mana ka nemi mana taimako a wajen Allah cutarwan kafirai yayi mana tsanani ya rasulullahi annabi yace ku kuna gaggawa ne yace ya kasance fa cikin al'ummar da suka shude don mutun yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah za a zo a tsaye da shi a kawo zarto na yankan katako din nan a sa a tsakiyan kansa za a raba shi biyu hannu ɗaya da kafa ɗaya gefe hannu ɗaya da kafa ɗaya gefe wannan ana yi wa ɗaya a gaban shi shi wannan zai jira in an yanka wannan sai a kawo na biyu wannan da aka yanka ba zai shi wancan ba zai ji tsoro ya ce yana fasa addinin ba shi ma zai tsaya har a zo a yi masa haka na uku ma zai tsaya a zo a yi masa haka duk za a kashe su don sun ce la ilaha illallah ba su canza addini ba annabi ya ce to wato wallahi Allah sai ya cika wannan addini har mutum zai tashi daga san'a ila hadramaut ba abin da yake tsoro sai Allah ko kuma yana tsoron kar kura ta zo ta kame dan akuyarsa sai ya ce maku kuna gaggawa ne kuna gaggawa ne yau in ka tsaya ka duba mutane suna fahimtar addini maza da mata da yara da manya islamiyoyi ana zuwa ana karatu dai akwai islamiyoyi ne a garin nan babu da mata suna tafiya dukkan su a bude ko gelin nan ga abin nan babu dan kwali babu za a yi kitso gashi nan ga shangalji ne fijeriya ne goto ne waye zane ne ko daure daure ɗan musulmi suna daure daure da roba haka ake yawo amma yau dalilin karatu mace in dai ba ta cikin hayyacinta ba yau ta fita gashi a bude ba za ta yi ba ko ba musulma ba ba ta yi da ta bude gashin ta tafi ta ba in dai tana da mutunci ta zauna a cikin musulmi don hatta a cikin addinin su babu wannan to saboda haka ai hakuri da zage-zage da wasu abubuwan da za a yi kai dai ka karantar da abin da ka sani ka bar wa Allah sauran wannan kuma mutum ne shi baya kula da sallah azumin ma gashi nan sai abin nan kalle-kalle da sauransu a gaskiya irin wannan a zaunar da su a musu fadakarwa suna buƙatar fadakarwa don wanda baya sallah ba musulmi ba ne al'ahadu ladai baina na bainahum as-salah faman taraka faqad kafar duk wanda ya bar sallah ba musulmi ba ne a kwadaitar da su a nuna musu hatsarin barin sallah a zaman ka na musulmi baka sallah to ina musulunci sannan lokacin ka garibance shi da abin da zai yi amfani mai azumi ba hana shi ya huta ba amma da kana yin aikinka da ka saba yi yana da kyau kuma lokacin hutu ka zauna ka huta amma kar ka zauna a inda zaka sabi Allah lokaci ne mai tarin albarka sai mu dage da ibada Allah ya karbi ibadunmu
amin
kuma a taya su da addu'a Allah ya gyara halinsu da kuma da addu'an da take wannan Allah ya hada kan yaranta
na'am
sai kuma mai gidan da in an ga wata shi ba zai yadda a dauka ba sai in an dauka wata azumi a garinsu to haka ne zai zauna a garinsu din in an ga wata a garinsu din ya dauka wannan duka nau'i ne na rashin sanin addini in kana son addininka ya tsarkaku ne baka kai irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda shi ya zo mana da addini annabi alaihi salatu wasallam yana zaune a madina a birni shine annabin Allah Allah zai aiko mala'ika ya kawo wahayi amma Allah ya rike wahayinsa wasu suka ga wata a ƙauye suka ce ya rasulullahi mun ga wata annan annabi ya dau azumi a daukawa ma ya faru a ajewa ma ya faru annabi alaihi salatu wassalam shekaru tara da yayi azumin nan bai taba abin nan ganin wata da idansa ba sai dai an gani ake fada na daukawa ko na ajewa saboda haka in dai an tabbatar musulmai sun bata to ka yadda in ka ce su ba adalai ba ne sai mu tambaye ka kai adali ne kuma menene adalci kuma duk wanda bai ga wata ba to ya ce an gani musulmai suka dauka shine da laifin shine da alhakin mu dai mun yi imani mutanen nan ba za su ce sun ga wata alhali ba a gani ba wajen daukawan ko wajen ajewa amma mutum ranar sallah ya ce yana da azumi haramun ne ko da baka dauki azumi ran da aka dauka ba a ran da aka aje dole ka aje as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun nas aka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune tambayoyin da suke gaba na insha Allah inda ba na manta wani na tsallaka ba to Allah ya gafarta mana
amin
ya ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana
amin
yan uwa da suke neman addu'a da masu kira da wanda ba su kira ba Allah ya biya mana ya'yan mu Allah ya ba su kariya daga abokai na shaitan Allah ya kare su daga ababen maye Allah ya gyara tarbiyyansu ya ba mu ikon tarbiyyantar da su a tafarkin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah muke roka ya kawar da barna da mabarnata duk wanda yake nufin al'umman mu da kasar mu da addinin mu da alkhairi Allah ya bashi nasara duk wanda yake neman ya kawo mana cikas ga addinin mu da rayuwar mu da kasar mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu da abokan arziki da suka riga mu kuma Allah ya kyautata namu karshen
amin
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid
amin
wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
amin alhamdulillah ma sarwa aswa shirra badan mubarak daga nan daraja tariya fi sakman ngari mai duguri amma da malam Sheikh Muhammad Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Insha Allah. Assalamu alaikum.